من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu sauraronmu ta wannan kafa ta gidan Radio Liberty mai albarka wannan maraice na Alhamis daren Juma'a 17 ga watan Sha'ban wata na 8 a jerin watanni na musulunci bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan 2 2026 miladiya insha Allah fadakarwar mu da muka fara sati da gabata muna cikin bayani akan nau'uka na sallolin nafilfili wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma yayi umarni a yi mu fara bayani akan sunanan rawatib wasu sallolin nafilfili ne wanda suke hada da sallolin farilla wasu kafin sallar farilla wasu bayan sallar farilla to wannan sati da gabata muna bayani akan raka'atul fajr rak'o'i da ake biyu kafin sallar asuba wanda mun yi bayani cewa a cikin sunanan rawatib din raka'atul fajr ita ce mafi muhimmanci da daraja da falala saboda al'amura guda tara wannan al'amura guda tara mun fara bayanin sa a wannan sati da gabata mun zauna hudu a ciki abubuwan su ne muka ce saboda muhimmancin sallar raka'atul fajr na farko al'amari na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiyaye wannan sallah baya wasa ko kuma fashin yinta ma'ana yana lazimta yin raka'atul fajr na biyu kuma manzo Allah bayyana cewa falalarta shine tafi duniya da abin da ke cikin ta raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha kamar yadda muka yi bayani wannan sati da gabata haka kuma mun ga ana so a gajarta su takhfifu ma a gajarta raka'atul fajr ba su ayi su masu tsayi ko a karanto surori masu tsayi a ciki na hudu kuma mun ga lokacin da ana yin ta ne tsakarin kiran sallah da tare kama wannan shine lokacin da ake so mutun yayi bayan an yi kiran sallah asuba kafin a tare kama wannan tsakarin ne ake so mutun yayi na biyar wanda shine zamu tashi a yau a cikin al'amuran da raka'atul fajr take banta da su wanda suke nuna muhimmancin ta da falalata al'amrul khamis al'amari na biyar la yusalla ba'daha illa faridatul fajr kenan bayan an yi raka'atul fajr ba a yi wata nafila bayan ta ba ce sallar asuba ma'ana mutum da zarar an kira sallar asuba daga kai raka'atul fajr rak'o'in nan guda biyu to ba a so kuma mutum yayi wasu nafilfili bayan wannan kenan daga bayan raka'atul fajr kawai abinda mutum zai sallata shine mi sallar asuba me dalili akai li hadisi Hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha arawtu hadisi daga Hafsa bintu Umar ya Umar Allah kara mata yarda uwan mu'mine kuma mana mata ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarda Allah tabbata gare ta kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutunta Allah tabbata gare shi ya kasance idza tala al-fajr la yusalli illa raka'ataini khafifataini sai manzo Allah da zarar al-fajr ya keto ma'ana lokacin sallar asuba yayi baya sallata wasu sallolin nafilfili ba ce raka'a biyu wanda suke gajeru sune raka'atul fajr wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 723 sahihan mantruwa kin wannan hadisi wanda ummuna hafsa tarwaito daga manzon Allah ya nuna cewa kenan manzon Allah kamar da ta bayani bayan alfajir yake to bayan wata sallar nafila face ne rako'i biyu gajeru sune rakatul alfajir kin wannan yake nuna mana kenan mutum daga zarar ya yi rakatul alfajir to ba zai wata nafila bayan ta ba yanzu zamu samu ɗan uwa diya muna yin wannan kuskure daga mutum yayi rakatul alfajir kuma ya tashi ta kawo nafilfili kenan bayan rakatul alfajir ba yin nafila kenan ta kade yake kamar da ta bada hadisin wannan na Hafsa Allah kara mata yarda sai dai in mutum misali a gida yayi rakatul alfajir to yanzu in yazo masallaci to anan zai tahiyatul masjid ita kuma tahiyatul masjid sallace mai sababi kenan sababin ta shine shigowa masallaci da kai kenan wannan zaka yi tahiyatul masjid ne sai ka zauna saboda ba a shigowa masallaci a zauna sai an yi tahiyatul masjid kamar da manzo Allah ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku shigo masallaci to kada ya zauna har sai ya sallaci rak'o'i guda biyu kamar da tabbata hadisin yace sai muslim daga kenan in mutum a gida ya rak'atul fajr to in yazo gida wannan zai tahiyatul masjid amma ba kai ba tahiyatul masjid a gida da ka zo masallaci to ita kawai za ka yi kin kai ta kuma ta dauke ma har tahiyatul masjid daga kenan dai mu rike ɗan uwa bayan mutum ya yi rak'atul fajr kenan ba a yin sallar nafila bayan rak'a biyu kawai ake kuma akwai wanda zaka ji ya ce shi wai rak'atul fajr ne zai yi kuma ya rak'a hudu ko shida ko takwas to anan yake ta miƙa ce me ake ni da rak'ata ai nan da yaji an kayyade mace akai rak'ata alfajr ma'ana rak'o'i biyu kenan biyu ne kawai ake daga dai rak'atul fajr bayan an yi ta ba a yin wata sallar nafila sai sallar farilla al'amru sadis al'amari na shida game da rak'atul fajr yuqra'u fihi ma qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad kenan a cikin rak'atul fajr ana karanta a rak'a farko fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a rak'a ta biyu ana karanta fatiha da qul huwallahu ahad me dalili li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu saboda hadisin abi huraira Allah kara masa yarda shine abdurrahman bin sakhr ad-dawsi al-yamani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah tsira da mun cin Allah tabbata gare shi qara'a fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad abu hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rak'o'i biyu da ake yi kafin sallar asuba sune rak'atul fajr ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad wanda yazo a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 726 kenan an samu wannan أو يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة كوكما متين يكرنتا كنا مزالة نتشنزاوا وترى ينا كرنتا أفرك أفركو فاتحة تقول يا أيها الكافرون وترى كما أرك أفركو أرك أتبيكما سي كرنتا فاتحة تقول هو الله وعد وترى كما سي تشنزا sai karanta a rak'a farko bayan ya karanta fatiha sai karanta aya da take cikin suratul baqara aya ta 136 ita ce aya qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'qub wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nanu lahu muslimun kenan manzo Allah yana karanta wannan aya a rak'atul fajr a rak'a farko bayan ya karanta fatiha sai karanta wannan aya da take cikin suratul baqara aya ta 136 a rak'a ta biyu kuma wa fil akhirah a rak'a ta gaba kuma wa fil akhirati minhuma sai karanta aya da take cikin suratul ali imran aya ta 52 فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كنا أركع تبي سيكرن تونا آية كنا أركع فرقو ذكرن آية قولوا آمنا آية الأيدي 36 أسكن صوت البقرة إن يتاشو كما أركع تبي بأن يكرن تفاتيها سيكرن تونا آية تكتكين صوت آل إمران آية 52 فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كوكم وترم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتر رواية كما دقى عبد الله بن عباس يكتوى كان رسول الله كان وانا يازو أتكر رواية عبد الله بن عباس na karanta qulu amanna billahi wama unzila ilaina da falamma asa isa minhum al-kufra. Abdullahi dan Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaqra'u fi rak'atay al-fajr, yana karanta a cikin rak'o'i biyu na rak'at al-fajr qulu amanna billahi wama unzila ilaina har zuwa karshen aya aya ta 136 a cikin suratul baqara. Yace kuma wallati fi ali imran, wurin take cikin ali imran, falamma asa isa minhum alkufra qala man ansari ila allah qala alhawariyuna nahnu ansaru allah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Awata kuma riwaya daga abdullah dan abbas manzo allah yana karanta qulu amanna billahi wama unzila ilaina ayata 136 ata kuma raka'a ta biyu sai karanta ayat da take cikin suratul baqara, afwan suratul ali imran aya ta 64 shine qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam canzawa yake yi wataran in ya karanta qulu amanna billahi aya ta 136 cikin suratul baqara a raka'a farko kenan bayan ya karanta fatiha, to a raka'a ta biyu sai karanta aya ta 52 a cikin suratul ali imran falamma ahsa isa minhum alkufra qala man ansari ila allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bianna muslimun. Wataran kuma sai ya karanta a raka'a farko bayan ya karanta fatiha a cikin raka'atul fajr qulu amanna billahi aya ta 136 a ta biyu kuma sai ya karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun aya ta 64 a cikin suratul ali imran. To wannan yazo shi ma a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 727 727. Daga kenan game da raka'atul fajr na uku karatuttukan da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku ne, shine na farko a raka'a farko mutai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad kamar da yazo a cikin riwayar Abu Huraira wanda mun yi bayani yana cikin sayyid muslim hadisi mai lamba 726. Nau'i na biyu shine a raka'a farko mutun ya karanta fatiha da aya take cikin suratul baqara aya ta 136 qulu amanna billahi wama unzila ilaina har zuwa karshen aya. A raka'a ta biyu mutun sai karanta fatiha da aya ta 52 a cikin suratul ali imran ita ce aya falamma ahassa isa minhumul kufra har zuwa karshe. Nau'i na uku kuma shine mutun ya karanta bayan fatiha sai karanta qulu amanna billahi wama unzila ilaina aya ta 136 a cikin suratul baqara. A raka'a ta biyu bayan ya karanta fatiha sai karanta aya da take cikin suratul ali imran aya ta 64 shine qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin, shi kuma wannan kamar da yazo daga abdullahi dan abbas wanda shi ma na cikin sahih muslim hadisi mai lamba 727. Daga kenan wannan sune abubuwan da ake karantawa a cikin suratul ali imran a cikin raka'atul fajr. Da haka idan mutum ya iya wa'annan kene ya dinga caccanzawa kamar yadda manzo Allah yake caccanzawa, in kuma mutum bai iya ba ayoyin da suke cikin Ali Imran din da Baqara kenan ya takaitu ma akan quliya da qurwan lahu kenan wannan ya wadatar ma mutum. Da haka kenan dai wa'annan sune abin da aka samu da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan nau'ukan surori da ayoyi da yake karantawa a cikin raka'atul fajr. Wannan shine al'amari na shida game da raka'atul fajr. Al'amari na bakwai shine al-ittija ba'dahuma, mutum ya danki shingida bayan yayi raka'atul fajr. Dalili li hadisi Aisha radiyallahu anha, hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, annannabiya sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana iza salla sunnatul fajr ya kasance yayin da ya sallaci rak'atul fajr ita ce sunnatul fajr ma'ana ya sallaci rak'atul fajr idda taja'a ala shaqqihi al-ayman yana kishingida a tsagin kenan hakarkarin shi na dama kenan zai dan kishingida a tsagin hakarkarin shi na dama wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 1160 mil san suasan muslim kuma hadisi mai lamba 736 a wata ruwaya ta muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa fa idza sakata al muazzin min salati al fajr wa tabayyana lahu al fajr wa jaa al muazzin qama faraka arka'atayn khafifatayn thumma taja ala shaqqi al ayman hatta ya'ti al muazzin lil iqama yace idza sakata al muazzin min salati al fajr idan ladani ya kare kiran sallata asubai wa tabayyana lahu al fajr ya keto ya bayyana وجاءه المؤذن قام فركع كما لاداني يازو kenan me yake da suna yayi kiran sallah to manzo Allah ya qama faraka arka'atayn khafifatayn sai tashi rako'i guda biyu gajeru summa taj'ala shaqqi al-ayman sannan ya kishingida a kenan bangaren hakarkarin shi na dama hatta yayi atayul mu'azzin liqama sai ladani yazo ya sanar da shi cewa za a tare kama sai ya huto to wannan ya tabbata manzon Allah a gida ne yake tunda mun gani a baya mun manzon Allah rak'atul fajr a gida ne yake ma'ana wannan dan kishingida idan mutun ya ida rak'atul fajr kai a gida tunda manzon Allah a gida ne yake rak'atul fajr kai rak'atul fajr dinka a gida kafin a tada sallah to mutun yana iya kishingida har zuwa lokacin da za a tada sallah kenan sai ya huto masallaci amma in a masallaci kai malumai suka ce wannan mutum ba zai kishingidan ba kenan wannan a gida ne kuma kici akai kishingida ba kwanciya ba saboda mutun yana iya kwanciya bace dauke shi ta kishingidan ma mutun ya san zai yi bace na iya dauke shi kenan wannan ba zai ba sunna domin ya bar mai farilla ba tunda ita sallah ka zo kai ta farilla ne daga kenan wannan ta sunna ce idan mutun ya rak'atul fajr a gida ana so ya kishingida amma da sharadin idan mutun ya san bacci bai dauke shi ba dan ga aje garin tabbaka sunna kuma sai a rasa farilla ma'ana shine sallah asuba kenan wannan shine al'amari na bakwai game da rak'atul fajr الأمر الثامن الأمر نتقص لا تتركوا في الحدر ولا في السفر اترك الفجر فأبار انت كو أهال زمن جدا كو أهال بلاغو كده ده كنو أمنا مهمان سنتا مزالة صلى الله عليه وسلم بايا بار انت بارين ينوانا صلى كو أهال زمن جدا كو أهال بلاغو معنى كوني حالي مزالة انا يتدى حال زمن جدا ده حال بلاغو وانا كنو أمنا مهمان سنتا الفجر وانا شكو ما ياتبتني لحديثي عائشة رضي الله عنها سبب حديث عائشة الله قال ما تيردا وفي تكبال الباري ولم يكن يدعهما أبدا تنا بياني أكان ركعة الفجر ما زال الله كي تتشكما ما زال الله كسنتي ولم يكن يدعهما أبدا ما زال الله كسنتي بتأبر السبر أبدا ما أنا ركعة الفجر بتأبر السبر كو أهل زمن جدا كو أهل بلاغرو ما زال الله ركعة الفجر تو ديمانتر yi rak'atul fajr a halin zaman gida da halin bulaguro ne yake nuna muhimmancin wannan sallah sallah ce mai muhimmanci ayya ishe muhimmancin ta manzo Allah ce khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duniya kaf da abin da ke cikin duniya alkhairi wannan hadisi na cikin bukhari da muslim bukhari ya kashi hadisi mai lamba 1159 mil san sankantanef Muslim ya kashi hadisi mai lamba 724 724 kenan ne yake nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yudawimu ala rak'atay sunnatul fajri fil hadri was safri wannan hadisi da kamar da muka yi bayani yana cikin Bukhari da Muslim to Imam Ibn Hajar a sharhin da yake Bukhari Fathul Bari a mujalladi na 3 shafi na 43 mana a volume na 3 fajina karantuwa yake cewa bayan wannan hadisi ya kawo wannan hadisi cewa haza ya dullu to wannan hadisi yana nuni ala annahu kana sallallahu alaihi wasallama yudawamu ala rak'atay sunnatul fajri fil hadri was safri da Aisha ta ce walam yakun yadahu ma abadan manzo Allah bai taba barin rak'atul fajr ba har abada shine Ibn Hajar yake cewa kin wannan yana nuni akan cewa manzo Allah kasance yana dawwama akan yin raka'atul fajr a halin zaman gida da halin bulaguro kin wannan yana nuna mana muhimmancin ta daga kin mutum ko a halin bulaguro yana iya yin mi raka'atul fajr wannan ba laifi bane batun da an samu manzo Allah yana yi al'amuru tasi' al'amari na tara game da raka'atul fajr al'amari na gashi kenan shine qada'u sunnatul fajr kenan rama raka'atul fajr man fatatuhu راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس دواندا بسامدا مي ركعة الفجر با مثالي يازو مسلا تياتر أمبار سلا أسبا كنو نم كما بسامو بي ركعة الفجر با أجدا با يازو مسلا تياتر أمبار سلا أسبا كنو نزي شكي بسلا أسبا دني لابد من زالة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لاغا زيد سلا tafarilla to babu ta sallah kuma da za a yi a lokacin sai tafarilla tunda ana samu wasu ɗan uwa suna kuskure idan mutum ya tarlo lima yana sallah asuba ya koma gihi sai fara yin sallar nafila to wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah hadisi sa iza uqimatis salatu idan ka tsaye da sallah to fala salata illa almaktuba a lokacin babu ta sallah da za a sallata sai sallar farilla kawai abin da malamai suka yi rangwame ta suka yi idan ya zaman to ka fara sallar ne ta nafila din haili ai aka zo za ta da ikama to aka ce ana so kai maza kenan ka yi da sallar ka gajarta ta kakka tsawaita ta amma ana zancan ka zo an fara sallar farilla kuma ka fari yin sallar nafila to ne ya saba mu sunnar manzo Allah ya hana wannan to da haka idan mutum raka'atul fajr ta kubuce musu bai ba ta hanya ka zo masallaci da yaji an fara sallar kai baka yi ta ba a gida ba kuma ka zo an fara sallar asuba kuma dole za ka yi sallar asuba kuma ita an ce lokacin da ake so a yi ta kamar da muka gani al'amari na bakwai shi al'amari na hudu kenan da muka zana shine tsakanin bainal azan wal iqama mana tsakanin kiran sallar asuba da tare iqama ne ake so kai raka'atul fajr to kai kuma ka tarro an tare iqama an fara sallah ya zaka yi to saboda muhimmancin wannan raka'atul fajr din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana muna iya ramata kuma lokacin ramata mutun yana da lokuta guda biyu ko bayan ka'ida sallar asuba din ka'ida askar da ake na sallah haika tashi kai ko kuma ka bari rana ta fito ta dan daga haika ta haika ramata duka wayannan biyu hadisi tun tabbata daga manzon Allah ingantattu sallallahu alaihi wasallam akan haka hadisi na farko da zamu karanta shine hadisin Qais bin Amr radiyallahu anhu kale yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci fa uqimatis salatu sai aka tsaye da sallah fa sallaitu ma shi wannan sabi ke bada labari Qais bin Amr ya fito da gidan shi ya shigo masallaci sai aka tsaye da sallah yace fa sallaitu ma subha sai nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah asuba shi wannan sabi da ke bada labari Qais bin Amr yace sun man sarfa annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jiyo fauje da ni usalli sai gani ina yin sallah mana bayan ida sallah manzo Allah ya juya fuskanci mamu sai gani ina yin sallah faqala sai manzo Allah ya ce mahalan ya Qais mahalan ana abin da yake inda mahalan kamar saboda wannan hadisi zamu zo mu gaina cikin sunan Tirmidhi ya kashi hadisi mai lamba 422 katsan wende kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan Tirmidhi mujalladi na 1 shafi na 133 to tunda wannan hadisi a cikin sunan Tirmidhi a cikin sharhin da aka yi wa sunan Tirmidhi shine Tuhfatul Ahwazi na malam Abdurrahman Al-Mubarak Fori yake cewa anan abinda ake ni da mahalan bi ma'ana amhil kenan ka dan saurara ka dan dakata ya Qais ya kai Qais as-salatani ma'an ya mazala ce me yanzu salloli bi ne kake yi sallah bi kake yi a lokaci da ma'ana asali sallah asuba guda ɗaya ce to kai yanzu sallah asuba bi ce kake yi manzo Allah tambaye shi qultu he shi wannan sahabi Qais bin Amr qultu sai yace he ce nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni lam akun raka'atu raka'atay al-fajr ce ni na kasance ban samu damar yin raka'atul al-fajr bane ba ala fala izan he manzo Allah ce to in dai haka ne ma'ana in dai raka'atul al-fajr ne kake fala izan a cikin sharhin sunan Tirmidhi din Tuhfatul Ahwazi malam mubarak malam Abdurrahman Al-Mubarak Fori yake cewa anan abinda manzo Allah yake ni fala izan ai fala ba'sa alayka in sallaitahuma hina izin, ma'ana indai ita ce kake karar ita indai sallar rak'atul fajr ne kake ai fala izin bi ma'ana fala ba sa alaika, ma'ana babu lafiya kanka, ma'ana manzo Allah ya tsammanin sallar asuba bice yake, ma'ana an yi da sallar asuba kuma zai tashi saki wata, shi sa manzo Allah ya ce mi as-salatani ma'an sallar asuba bi zakai a lokaci da yace a manzo Allah ba sallar asuba bace nake ba rak'atul fajr ce nake yi, to sai manzo Allah ya ce fala izin ai bi ma'ana fala ba sa alaika, ma'ana babu lafi to tunda rak'atul fajr ne. Wannan kabi da muka cina cikin sunan Tirmidhi wannan hadisi, hadisi mai lamba 122 kuma Albani ya inganta wannan hadisi. Haka nan kuma wali hadisi Qais kenan ya nuna mana kenan ana iya rama rak'atul fajr bayan sallar asuba, kamar da wannan sahabi yayi har manzo Allah ya tambaye shi sallar asuba bi ce kake ta a rak'atul fajr ne, manzo Allah ya ce to fala izan ai fala ba sa alaika babu lafi. To haka nan kuma wali hadisi Qais al-akhir radiyallahu anhu, haka dai kuma hadisin Qais din bin Amr shi rawaito shi kuma da Allah tabbata a gare shi. To anan shi Qaisum abin ba akan shi bane ya faru ba, akan wani mutum ne ya faru. Shi wancan hadisin akan shi ne abin ya faru da yake bamu labari. To wannan kuma zai bamu labari irin abin da ya auku akan shi ne, auku akan wani sahabi daga cikin safan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Qais yake cewa ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata a gare shi ya ga wani mutum rajulan yusalli ba'da salati subhi raka'ataini, manzo Allah ya ga wani namiji yana salla raka'a biyu bayan sallar asuba, ma'ana an yi da sallar asuba sai ya tashi yana yin raka'a biyu bayan ta ya tashi ya sallaci raka'a biyu bayan sallar asuba. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu ta'ala gare shi yace salatu subhi raka'ataini, yace ma wannan ba Allah ya ban Allah ai sallar asuba raka'a biyu ce, ma'ana manzo Allah gani mun an yi sallar asuba da shi kuma ya tashi karo biyu, to manzo Allah ce mai sallar asuba raka'a biyu ce. Wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud a cikin Aunul Ma'bud sharh sunan Abi Dawud na Al-Azim Abadi, yace abinda yasa manzo Allah ce mai salatul subhi raka'atani saboda manzo Allah ya hana nafila bayan sallar asuba. To shi kuma manzo Allah dai gani shi yana sallah, yace to kai kuma ba Allah sallar asuba raka'a biyu ce, to kai kuma yanzu ka tashi zaka saki yin wata sallah, kuma alhali sabai sun san manzo Allah ya hada yin sallar nafila bayan sallar asuba, kenan sallar asuba ce zai guda sau hudu raka'a hudu, to shine manzo Allah ya ce mai salatu subhi raka'atani, yace sallar asuba raka'a biyu ce, kai kuma yanzu ka tashi kana karo biyu. Fa qala ar-rajulu, sai wannan mutumin yace wannan namiji inni lam akun sallaitu raka'ataini lataini qablahuma, yace na kasance ni ban yi ba sallar rak'o'i biyu da suke kafin sallar asuba, ma'ana yana nufin rak'atul fajr. Yace fa sallaituhuma al'an, to sune na sallata a yanzu. Fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hay manzo Allah ya shiru bai ce mai komai ba, kenan kaga ya zamanto sunna ce ta qaririyya, ma'ana tabbatarwa manzo Allah da ya shiru kenan ya nuna cewa babu laifi, inda hakan da akwai laifi to da manzo Allah ya hana shi. Wannan hadisi a cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 1267 mil dai san su a sunset, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahihu na sunan Abi Dawud mujalladi na 1 shafi na 136. A wani lafazi ma wanda ya zo a cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya zo a cikin sunan Ibn Majah manzo Allah yake cewa as-salatu subhi marrataini, ma'ana maimakon da manzo Allah ce mai salatu subhi raka'atani, wannan a cikin ruwaya Abu Dawud da to a ruwaya Ibn Majah manzo Allah ce mai as-salatu subhi marrataini, yace shin sallar asuba so bi zaka yi ta, to yace ai ya sallar ai sallar ba ta asuba bace ba raka'atul fajr ne. To wannan shi as-salatu subhi marrataini ya zo a cikin sunan Ibn Majah hadisi mai lamba 1154 mil san san katikan, kenan wannan bawan Allah ana ƴan uwa kaga tashi yayi sallah manzo Allah tambaye shi yace mai bawan Allah salatu subhi raka'atani, a wata ruwaya kuma yace as-salatu subhi marratain, yace wai shin sallar asuba so bi ne zaka yi ta, an yi da sallar asuba da kai kuma ka tashi ka karo nafila raka'a bi bayan ta, kuma alhali manzo Allah yana yin nafila bayan sallar asuba har sai rana ta fito, to shine bawan Allah ne yace ai sallar dai raka'atul fajr ne sallata, to manzo Allah ya shiru bai ce mai komai ba, kina wannan ya nuna cewa babu laifi mutum yana iya yi kamar da malamai suka tabbatar. To wannan shine hujja da dalili akan cewa mutum yana iya raka'atul fajr bayan sallar asuba ga wanda ta kubuce masa bai samu yayi ba, kina idan mutum bai samu damar yin raka'atul fajr a gida ba kuma ka zo masallaci da ja an tada sallar ikama, to wannan mutum kenan bayan an yi da sallar asuba kenan mutun zai tashi kawo wannan nafila daga abu sai da ibnu usaymin Allah ya ji kansa ya ce mutun zai yi ne bayan ya yi da askar da ake yi na sallar asuba ma'ana bayan ka yi da askaru da suka tabbata daga manzon Allah ana yi bayan sallar farilla ne so ka tashi sai kai wannan rakaoin guda biyu to wannan shine dalili kenan akan ana iya rama rakatul fajr bayan sallar asuba to amma mu sani wannan ana zance ga mutumin da yake namiji kenan wanda yake zuwa masallaci sallah amma su mata tunda su da an ba sallar jami'i ba suke zuwa ba ita mace a duk lokacin da ta tashi yin sallah za ta fara rakatul fajr ta sallar asuba akwai iyaye mata da suke tambaya to yanzu mu idan aka yi da sallar asuba a masallatai na unguwa za mu yi rakatul fajr saboda sun ji an ce bayan an yi da sallah ko kuma misali a mace ce ta yi an fara yin sallah a unguwa ita tambaya ta ce za ta yi rakatul fajr tunda an ce an fara sallah bayan sallar nafila an fara sallar farilla bayan sallar nafila to wannan ya keɓanci wanda yake sallah ne a masallaci ma'ana kai namiji za ka je masallaci sallah idan ka je masallaci sallah ka tarar an fara sallar farilla ba za ka yi nafila ba za ka bi wannan sallah ne ta farilla amma ita mace za ta yi sallah a gida wannan hukuncin bai shafe ta ba kenan ko da an fara sallah ne a masallacin unguwa su kenan ta tashi za ta yi sallah asubar ta za ta fara rakatul fajr ne in so ta yi sallah asuba wannan hukunci bai shafe ta ba ya shafi maza ne wanda suke zuwa masallaci sallah kenan wannan shine dalili akan yin sallar rakatul fajr ko in ce rama sallar rakatul fajr ga wanda ta kubuce masa kafin a yi sallah kenan ta kubuce masa sai bayan da ya yi sallah asuba kenan zai rama ta to lokaci na biyu da ake rama rakatul fajr aw yusalliha ba'da irtifa'i ash-shams ko kuma mutun ya sallace ta ma'ana ya rakatul fajr din bayan rana ta bullo ta daga to shi kuma wannan dalili akai hadisin Abi Hurairah ne Allah ya kara masa yarda kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake cewa man lam yusalli rak'atay al-fajr duk wanda bai samu damar yin sallar rak'atul fajr ba falyusallihima ba'dama tatlu'u ash-shams to manzo Allah ce to ya sallace su bayan rana ta bullo wannan hadisi na cikin sunan Tirmidhi ya kashi hadisi mai lamba 423 kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih sunan Tirmidhi a mujalladi na 1 shafi na 133 to wannan hadisi manzo Allah yana mana bayani cewa duk wanda bai samu damar yin rakatul fajr ba to yana iya sallata wannan rakatul fajr din ba'da ma tatlu'u ash-shams bayan rana ta bullo haka a wannan hadisi wa qad sabata anna nabi sallallahu alaihi wasallama to anan manzo Allah ya mana bayanin cewa mi duk wanda bai samu damar yin sallar rakatul fajr ba yayi su bayan mi rana ta bullo to kaga wannan sunna ce kauliya wannan manzo Allah ya fadi ne to kuma akwai sunna fi'liya a aikace manzo Allah ya taba yin haka wa qad sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada ratibat al-fajr ma al-faridati lamma nama an al-fajr bis-safri ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama rak'atul fajr tare da sallar farilla lokacin da ya bacci a halin bulaguro suka makara ba su sallar asuba ba sai da rana ta bullo to fa sallar ratiba qabla al-farida manzo Allah sai ya fara sallar rak'atul fajr kafin yayi sallar asuba kuma a lokacin rana hatta bullo ta hudu summa sallal farida sannan sallaci sallar farilla ta asuba wazalika ba'da irtifa'i ash-shamsi wannan kuma ya faru ne bayan rana hatta hudu ta daga wannan hadisi na cikin Muslim hadisi mai lamba 681 sisan katobenta kenan yake nuna mana koda mutun ya makara sallar asuba sai daga ran Allah ya waye har rana ta bullo to zaka fara rakatul fajr ne tukunnan kai sallar asuba kamar da manzon Allah yayi kamar da muka gani gashi nan a cikin hadisi na 681 wanda yake cikin sahihu Muslim manzon Allah ya makara a halin bulaguro bai samu damar yin sallah ba a lokacin da alfajir yake to sun makara bacci ya dauke su da shi da sahabbansa ba su farka ba sai rana ce ta zafin rana da ya buge su suka farka har rana ta hutu ta daga to a lokacin manzon Allah sai da ya fara rakatul fajr tukunnan bayan nan sai sallar asuba daga kenan mu ma yanzu koda mutun zai makara har garin Allah ya waye to an ga tashi zaka fara rakatul fajr ne tukunnan kai sallar asuba to wannan duka yana nuna mana muhimmanci da falalan mi sallar rakatul fajr To wannan ya zo hadisin Abi Huraira, Allah ya kara masa yarda, annan nabiya sallallahu alaihi wasallama nama arkatal fajr faqadahuma ba'da ma tala'at ash-shams. Abu Huraira yake bada labari, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nama arkatal fajr, manzo Allah ya bacci game da sallatar rak'o'i biyu na rak'atul fajr, faqadahuma sai manzo Allah ya rama su ba'da ma tala'at ash-shams, bayan rana ta bullo. Wannan hadisi na cikin Sunan Ibn Majah, hadisi mai lamba 1155 milsan sankansan, Sahihul Albani fi Sahih Sunan Ibn Majah. Albani Allah ji kansa ya inganta wannan hadisi a cikin Sahihu na Sunan Ibn Majah, a mujalladi na farko shafi na 119. Daga kenan yana nuna mana cewa kamar da muka gani a hadisai da suka tabbata daga manzon Allah, idan mutum rak'atul fajr ta kubce masa bai samu bai yi ta ba, kenan yana da zabi biyu, ko dai yayi ta bayan sallar asuba, ko kuma yayi ta bayan rana ta huto ta daga. To kuma daga wannan ɗan uwa shine gurgurdan minti 15, kenan saboda rana in ta huto fa a so kai sallar nafila har sai ta daga qatrar rumhin, gurgurdan tsayin mashi. To wannan gurgurdan tsayin mashin ne malamai suka kaddara shi da minti 15, kenan yanzu misali in rana tana hutuwa a ƙarfe 7, kenan misali ka ƙara minti 15, to daga lokacin ya kai mi sai kai wannan sallar karama ta raka'a guda biyu kenan. Kuma daga wannan lokaci ne sallar walaha yake fara, wanda zamu zo mu bayani ita ma akan ta dalla dalla, bayanin yadda ake yin ta da falalarta da hukuncin ta, kamar yadda ya tabbata a cikin karkashin bayanai ingantattu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga dai kenan rak'atul fajr ana rama ta ko dai bayan rana ta huto ta daga, ko kuma bayan sallar asuba, kamar da muka gani a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah, tsira da mutunci Allah su tabbata gare shi. Na gaba daga cikin nau'uka na sallolin nafili akwai sunnatul ratiba ba'da al-juma'a arba'a raka'atin. Haka yana daga cikin sunnoni masu ƙarfi wanda suka tabbata daga manzon Allah, shine mutum ya raka'a hudu bayan sallar juma'a, wannan ya tabbata shi ma hadisi. Amma qabla salatul juma'ati fa yusalli al-muslimu salatan mutlaqatan, kenan ita sunna ratiba ta zo ne wanda aka kayyade raka'a hudu ko raka'a biyu, wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ko raka'a biyu ko raka'a hudu. Amma kafin sallar asuba, kenan ana zancan ba'da juma'a, bayan sallar juma'a, kenan mutum ya dai ko raka'a biyu ko raka'a hudu, wannan shine abin da ya tabbata daga manzo Allah. Amma kafin sallar juma'a, to wannan kuma mutum zai salatan mutlaka, sallah ne a sake, tunda kafin ta manzo Allah bai kayyade ba, ba ai ba limit ba, ba ai ba tahdidi ba, ma'ana mutum zai sallaci abin da Allah ya sauke masa ne, biyu zaka yi, hudu zaka yi, shida zaka yi, abin da Allah ya sauke ma. Kenan kafin sallar juma'a babu sunna ratiba, sunna ce mutlaka, kenan sallah ce a sake, an baka dama kana iya nau'ukan, kana iya gurgurdan abin da Allah ya sauke mana sallolin nafilfili. Zamu zo muga dalili akan haka. Amma ka bayan ta, to ko dai mutum ya yi biyu ko dai ya guda hudu. To amma ratibatul juma'a bada, zamu fara bayani akan nafila da ake yi bayan sallar juma'a. Fali hadisi Ibn Umar radiyallahu anhuma, hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar, annahu hafiza min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Umar yake bada labari, lalle ya hardatu ya kiyaye daga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, as-sunanur rawatib, sunnoni na rawatib, wanda manzon Allah ya tawwame yana yi kenan, tsakanin ko kafin sallar farilla ko bayan sallar farilla. Wa fihi, to a cikin hadisin da Abdullahi dan Umar ya kawo mana bayanin sunnar rawatib, kuma yace wa raka'atayn ba'da juma'ati fi baitihi, manzo Allah ya kasance yana yin raka'a biyu bayan sallar juma'a a gidansa, ma'ana bayan yayi sallar juma'a a masallaci na juma'a, to in ya komo gida yana yin nafila raka'a biyu. To wannan shi ma manzo Allah yana yawaita yin wannan, shine Abdullahi dan Umar yake bada labari. Wannan hadisi yana cikin Bukhari, hadisi mai lamba 182. Da haka yana daga cikin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ya nafila raka'a biyu bayan sallar juma'a bayan ya komo gida. Kuma mutum yana iya yi a masallacin shi ma, in mutum yana ganin in ya zo gidan ko ta yi yanzu ne daga masallacin juma'a ba gida zai je ba, ta yi kasuwa zai je ko wani harkokinsa, kenan mi sai yi ta a masallaci raka'a biyu. Ko kuma ta yi in ya ce in ya zo gida wani abu yana iya ɗauke mai hankali ko ya asha'afa da makamantansu, to shi ma wannan shi ma nan mutum kenan yana iya a cikin masallaci, amma dai an yi so ne a yi ta ayyira din da dama mun gani sallolin nafilfili manzo Allah ce san fufalala da daraja a gida, idan ma'ana an yi so mutum ya salla nafila a gida. Manzo Allah ce afdalus salati almar'i fi baitihi ila almaktuba, mafi salala mafi falala da fifiko da daraja na sallar da mutum zai yi shine a gida, in banda sallar farilla. Ita sallar farilla ta fi matsayi da daraja da lada a masallaci, amma ta kuma sallar nafila ta fi a gida. Ya ga dai wannan hadisin Abdullahi dan Umar ya nuna mana manzo Allah yana yin nafila raka'a biyu bayan sallar Juma'a yayin da ya koma gida. Haka nan wani hadisi Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, haka hadisin Abi Hurairah Allah kara masa da yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa idza salla ahadukum aljumu'a, idan ɗayan ku ya sallaci sallar Juma'a bal yusalli ba'daha arba'an, to yayi sallar raka'a hudu bayan ta. A wani lafazin kuma manzo Allah ce idza sallaitum ba'da aljumu'ati, idan kun yi sallah bayan Juma'a fa sallu arba'an, to ku yi sallah nafila raka'a hudu. Wa fi lafzin salis a lafazi na uku manzo Allah ce man kana minkum musalliyan ba'da aljumu'a, wanda zai yi sallar nafila bayan Juma'a falyusalli arba'an, manzo Allah ce to yi nafila raka'a hudu. Qala Suhail yake cewa ahadur ruwatul hadis, dai daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi ne yace fa in ajala bika shay'un, idan kana gaggawa akwai wani abu wanda kake gaggawa ka je kai, yace to fa salli raka'atayn fil masjidi, hudun da aka ce kai yace to kai raka'a biyu a masallaci wa raka'atayn idza raja'ata, kuma kai raka'a biyu idan ka koma gida. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 881 wisan 91. Haka nan wa ana Abdullahi bin Umar, an rawaito daga Abdullahi dan Umar annahu kana idza salla aljumu'a, shi Abdullahi dan Umar ya kasance idan ya salla Juma'a in sarafa yana tahiyya gida, fa sayyada sajadataini fi baitihi sai sallan nafila raka'a biyu a gidansa. Sun makala sannan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna uzalika, manzo Allah ya kasance yana aikata haka, mana manzo Allah ya kasance idan ya komo gida bayan sallar Juma'a yana nafila raka'a biyu, to sai aka samu shi Abdullahi dan Umar in ya dawo gida yana yin haka, saboda manzo Allah ne yake yin haka. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 882, kenan ya nuna mana ana so mutum in ya dawo daga sallar Juma'a in ya dawo gida ya nafila raka'a biyu. To an samu manzo Allah ya nafila raka'a biyu bayan sallar Juma'a a gida, kuma mun ga hadisai wanda manzo Allah ya umarni wanda suka zo a cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 881, manzo Allah ya ce idan ɗayan ku zai sallar nafila bayan sallar Juma'a falyusalli arba'an, nan manzo Allah umarni ne ma ya ce mutum ya nafila raka'a hudu, ma'ana kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama. To a dalilin haka, tunda an samu manzo Allah ya yi biyu kuma ya ce ai hudu, to ikhtalafa ahlul ilmi fi ratibati ba'da salati aljumu'a, to malamai sun yi sabani game da sallar nafila ta ratiba da ake bayan sallar Juma'a. Fa minhum, daga cikin su man qala, akwai wanda suka ce daga cikin malamai yusalliha arba'an, mutum zai salla ne raka'a hudu bayan sallar mi bayan sallar Juma'a, suka ce mutum zai salla ne raka'a hudu saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce idan mutum yayi sallar Juma'a yana so zai salla nafila to ya salla raka'a hudu, suka ce wannan mutum zai yi nafila ne raka'a hudu. Waqad zakara al-Imam Ibn al-Qayyim, haqiqa shayin malami Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya ce annahu sami'a shaykhahu Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqulu rahimahumullah, kenan shi Ibn al-Qayyim yake cewa ya ji malamin su Ibn al-Taymiyyah, Allah ya musu rahama da shi da Ibn al-Taymiyyah da inda Ibn al-Qayyim din gabaki ɗaya da sauran malamai na musulunci gabaki ɗaya, shi Ibn al-Qayyim yake bada labari ya ji malamin sa Ibn al-Taymiyyah ya kula yana cewa idza salla fil masjidi salla arba'an, yace to yadda za a hada hadisan nan, idan mutum a masallaci ne zai salla to sai ya raka'a hudu, wa in salla fi baitihi, amma in a gida ne zai yi salla raka'atayn ne sai salla raka'a biyu. To sun makala Ibn al-Qayyim, sai Ibn al-Qayyim yake cewa ala hadha tadullu al-ahadith, to wannan hadisai din ka hada su da wanda manzo Allah ya ce ai nafila raka'a hudu, to wanda kuma shi aka samu manzo Allah yana nafila raka'a biyu a gida, yace ana so a hada su shine in a masallaci ne yake kai hudu, in a gida ne kuma sai kai biyu, tunda shi ma abin da ya tabbata manzo Allah a gidan biyu yake. وقد ذكر أبو داود كما لابن كمي كتحقيقة إمام أبو داود يا أنبتا أن ابن عمر دك عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد شي عبد الله بن عمر يكسنتي إذا صلى في المسجد إذن زي نافلة باين صلى جمعة أما صلاتي صلى أربعا ينير ركعة هدني وإن صلى في بيتي إذن كما زي صلى أجلة صلى ركعتين ينير نافلة ني ركعة بيو wannan ya zo a cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 2130 mil santran Imam Albani inganta shi a cikin sunan Abi Dawud sahihu sunan Abi Dawud a mujalladi na 1 shafi na 220 wannan kuma magana Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya ambace ta ne a cikin littafin shi Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad a mujalladi na 1 shafi na 440 ma'ana a volume na farko pagina katsan karat to tunda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a raka'a hudu bayan sallar juma'a kuma shi kuma an samu yayi biyu a gida kuma kamar yadda aka rawaito daga Abdullah dan Umar wanda yana daga cikin wanda suka rawaito hadisin cewa idan zai yi sallar nafila bayan sallar juma'a yana yin hudu a masallaci ne in zai kuma a gida yana yin biyu kenan wannan an hada hadisin kenan abin da yafi ƴan uwa an zaka yi sallar nafila a masallaci na juma'a bayan idan juma'a to ana so kai raka'a hudu kamar yadda ya tabbata manzo Allah ya ce ai hudu kuma Abdullah dan Umar haka yake yi in kuma a gida ne sai kai biyu to wannan shi ba falala to amma mun sani da aka ce kai hudun kuma mutum in yayi biyin a gida kamar da muka ga a kotar waya wanda shi marwayace yake cewa da mu aka ce manzo Allah yana yin hudu yace kana iya yin biyu a gida biyu a masallacin kenan ka samu hudu ko kuma kai hudu a masallacin kai biyu a gida ko kuma kai biyu kadai a gida ko kuma kai biyu ko kadai a masallaci kenan malumi sun kasa abin gida uku wanda yafi falala shine kai hudu a masallaci biyu a gida kenan kai hudu a masallacin kai hudu a masallaci biyu a gida ko kuma a kai biyu a masallaci biyu a gida ko kuma a ko dai kai biyu kadai a masallaci ko kuma kai biyu kadai a gida to wannan duka malumi sun ambaci wannan sai dai wanda yafi falala kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ambata shine mutun ya hudu a masallacin biyu a gida sanda an samu ma aiki ne na sahabban manzo Allah kuma yana daga cikin wanda suka rawaito hadisi kenan wannan ya nuna mana kenan ana yin sallar nafila bayan sallar juma'a ko dai kai biyu ko kuma kai hudu ko a masallacin ko a gida amma as-salatu qabla al-jum'ati fa nafila mutlaqa shi kuma sallar kafin ayi sallar juma'a wannan muna zancen nafila ne bayan an yi sallar juma'a shine mutun zai hudu ko biyu ko a gida ko a masallaci to amma kafin a fara sallar juma'a ka zo masallaci irin da wuri liman ma bai zo ba ba fara ba hudu ba to ita kuma sallar nafila qabli wanda ake kafin sallar juma'a qabla juma'a gudanoci bayan juma'a dai mun ji ko mutun yayi hudu ko yayi biyu to amma kafin ta ba a samu ba manzon Allah ya yi takdiri ma'ana ya kayyade ba ya yi tahdidi ba daga he malami suka ce fanafila mutlaqa mutlaqa nafila ce a sake bila takdiri ba tare da kayyade ba me dalili to saboda shi komi na addini ana so mutun ya zamanto akwai dalili manzon Allah yayi to ga hadisi nan cewa kafin sallar juma'a ba kayyade ba adadin rako'in da mutun zai yi na nafila to ga hadisi nan hadisin Salmanu al-Farisi radiyallahu anhu Allah kara masa yarda kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da munci Allah sabata gare shi yake cewa la yaghtasilu rajulun yawmal juma'ati mutum namiji ba zai yi wanka ba a ranar juma'a waye tatahharu mustata'a min at-tuhur kuma yi sarki didi gurgudan yadda ya samu halin yin sarki waye dahinu min duni kuma ya shahwa mai daga cikin mansa auya musa min tibi baiti ko kuma ya shahwa turare daga gidansa summa ya khuruju sannan ya fito fala yufarriqu baina sunaini baya shiga tsakanin mutum bi ma'ana ya ringa tsallaka mutane tsakanin mutum da mutum yana tsallaka kafadarsa a masallaci sun mai salli ma kutiba lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta masa to anan ne mahalli shahid in ka zo masallaci ya manzo Allah ce sun mai salli sannan ya sallaci ma kutiba lahu abinda aka rubuta masa kaga ba ce ba sannan ya sallaci raka'a biyu ko hudu a abinda aka rubuta maka abinda Allah ya kaddara maka ya sawwaka maka summa yansut sannan yayi shiru iza takallama al-imam lokacin da liman yake hudu ba to duk wanda ya haka manzo Allah ya ce illa ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra, face Allah ya gafarta masa laifin da tsakanin wannan juma'a da juma'a mai zuwa. Wannan hadisi a cikin Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 883 da 910, ma'ana ya kashi a gurare guda biyu a cikin Sahih Bukhari. Wuri na farko hadisi mai lamba 883 bisan katrobenturwa, wuri na biyu kuma hadisi mai lamba 910 nafsan dis. To wannan hadisi yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kayyade mana ba adadin rako inda mutum zai, shi yasa a watar wayan ma manzo Allah ya ce malika tasala summa atal juma'a fa sallama qaddara lahu, abinda Allah ya kaddara masa. Kaga can an ce ma kutiba abinda aka rubuta masa, nan kuma ma qaddara lahu abinda aka kaddara masa. Shi wannan ma qaddara lahu ya zo ne a cikin ruwayan Muslim, Sahih Muslim kenan, hadisi mai lamba 857 bisan sakan sai. Daga kenan a karkashin haka ne babban malami Ibn al-Qayyim Allah ya shigansa da rahama a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad a mujalladi na 1 shafi na 378 yake cewa fanadabahu ila salati ma kutiba lahu, sai aka sunnanta mutun yin sallah abinda Allah ya rubuta masa. Kenan an sunnanta maka ka sallaci abinda Allah kenan ya rubuta maka. Wala yamna'u anha illa fi waqti khuruj al-imam, kenan mutun da ace zai yi masallacin juma'a sallah, to yana da damar ta yin sallar nafila har zuwa lokacin da liman zai huto, ma'ana liman zai shigo masallaci domin ya hudu ba. Wali hadha qala ghayru wahid min as-salaf, kuma wannan magana an samu a cikin magabata ba ɗaya ba biyu ba sun hade ta, daga cikin su malai jamin Umar bin Khattab, a cikin sa akwai Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda, wa tabi'ahu alayhi al-imam Ahmad bin Hanbal, wa imam Ahmad bin Hanbal ya bi shi akan haka. Ma'ana dai mutum an ba shi dama in ya je sallar juma'a kafin liman ya zo ya fara hudu ba zai ta yin sallar nafila, iya abinda Allah ya kaddara mai rubuta mai, kenan nan ba gaide ba, mutum zai abinda Allah ya rubuta masa ne abinda zai iya yi. Wani zai iya yin biyu, wani zai iya yin hudu, wani zai iya yin shida, wani zai iya yin takwas, wani zai iya yin goma, wani zai iya yin sha biyu, dukkan mutum yawa nan ba laifi ba ne, mutum da ba gaide ba, ba a ma limit ba. Kinonan ƴan uwana daga cikin abin da ya shahi kenan a takaice bayani akan sunanar rawatib. Daga ƴan waye mai kokarin kula da waɗannan sunnoni na sunanar rawatib, abin da yake da sunanar rawatib kamar da muka yi bayani kenan shine salloli waɗanda suke haɗe da sallar farilla, wasu kafin sallar farilla, wasu bayan sallar farilla, kuma su wannan sallolin manzo Allah ya dimanci yin su, ma'ana baya wasa da su yana yin su. Shi yasa ma an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar rawatib din duk kullun yana yin su, baya wasa da su, musamman in yana halin zaman gida. A halin bulaguro a cikin sunanar rawatib din sura baya yi, iya hudu ne yake da sallah asubahi da kuma da raka'atul fajiri da kuma abin da ya shahi sallar witri, wanda ita ma zamu zo mu bayani akan ta, amma suran su baya. Dan haka sunanar rawatib su ne akwai waɗanda ake su kafin sallar farilla da bayan sallar farilla, su guda uku ne. Akwai azhar, ana yin nafila kafin azhar, ana yin nafila bayan azhar. Kafin azhar mutum manzo Allah ya ba mu zabi, kana da zabi biyu, ko kai hudu kafin azhar, ko kai biyu kafin azhar, ko ne manzo Allah ya yi, kuma abin da yake so mutum ya riga caccanza na modification. Bayan azhar kuma shi ma manzo Allah wani zubin yana yin biyu, wani zubin yana yin hudu. Kenan azhar ita tana da sunnatul ratiba qabliya da ba'diyya, ma'ana ga ce qabliya kafin azhar da ba'diyya bayan azhar. Kafin azhar kana iya nafila raka'a biyu ko nafila raka'a hudu, haka bayan azhar kana iya nafila raka'a biyu, kana iya nafila raka'a hudu. Kenan azhar tana da kafi da baya. Bayan ita kuma sai sallar magriba, ita ma sallar magriba kana iya nafila raka'a biyu kafin ta, kuma kana iya nafila raka'a biyu bayan ta, ita ma duka ana yi. Sai sallar isha'i, ita ma kana iya nafila raka'a biyu kafin ta, kana iya nafila raka'a biyu bayan ta. To waɗannan sallolin guda uku na farillai, da sallar azhar da sallar magariba da sallar isha'i, ana yin nafila kafin su da bayan su. Sai rago guda biyu, su kuma rago guda biyu ana yin kafin su ne kadai, amma ba a yin bayan su. Sallar asuba ana yin raka'atul fajr kafin asuba, kenan wannan kaga nafila ce kafin asuba, amma bayan asuba ba a yi. Kenan bayan asuba ba a yin nafila, sai dai in mutum bai samu bai ba raka'atul fajr ne zai yi ta bayan asuba, kamar da muka yi bayani. Amma bayan kayi raka'atul fajr kafin asuba, to ba a yin wata nafila bayan asuba. Haka abin da ya shahi la'asar, ita la'asar kana iya nafila raka'a biyu kafin ta ko hudu kafin ta, dan dai hudun shi yafi, tunda wannan manzo Allah ya tabbatar in kai hudun ma Allah zai maka rahama da jin kai. kenan la'asar ita ma ana nafila kafin ta, amma bayan ta ba ai, bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana. Kenan wannan ɗan uwa kenan mu zamanto muna kokarin kula da waɗannan salloli na rawatib da kuma sauran ragowar salloli na farfi wanda zamu zo mu bayani akai. Daga ciki akwai irin sallar walaha, akwai sallar irin shafa'i da wutri, akwai irin sallar qiyamul layl. Fatan dai abinda muka faɗa insha Allah, muna fatan Allah ya karba mana abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe, Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan ƙasa ta mu ta Nijar, Allah ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata da rufin asiri da arziki, kuma Allah ya tsare mu daga sharrin makiya na cikin gida da na waje. Allah ya tsare mu daga dukkan wanda suke so wannan ƙasa ta mu ta shiga matsala, ta shiga wani yanayi mara daɗi. Duk wanda suke nufin wannan ƙasa, ya Allah kai ne mahaliccinmu, kai ne mai kula da mu, kai ne mai ba mu kariya, kai ne mai tsare mu daga dukkan abin da ya fi ƙarfinmu. Allah, muna roƙonka, muna tausar da sunayen da kyawawa da sufaffin ga madaukaka, dukkan wanda yake nufin wannan ƙasa da sharri. Allah, in yana da rabon shiriwa, Allah ka shirye da shi. In bai da rabon shiriwa, duk abin da ya ɗauko na sharri, Allah ka sa ya kare a kan shi. Kuma dukkan makiya wannan ƙasa, Allah ka tona mana asirinsu. Allah, ka haɓaka wannan ƙasa, ka ba mu zaman lafiya da arziki da wadata. Shugabanninmu, Allah ka ba su ikon yin adalci da yin gaskiya, ka haɗa su da abokan shawara wanda za su tura su akan daidai, akan gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala, ka raba su da miyagun abokan shawara wanda ba za su ba su shawara wanda za ta taimaki 'yan ƙasa, wanda za ta haɓaka ƙasa da cigaba. Allah, ka musu jagoranci, ka taimake su, ka dafa musu. Allah subhanahu wa ta'ala, ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Allah, ka taimake dukkan musulmai da ƙasashen musulmai a ko'ina, ka ƙasƙantar da kafirai da kafirci a ko'ina. Allah, ka taimake ƙasashen musulmai wanda suke fama da yaƙe-yaƙe, Allah ka kawo musu zaman lafiya. Wanda suke fama da 'yan ta'adda da 'yan kidnafa, su ma Allah ka kawo musu sauƙi. Allah, ka ba mu zaman lafiya. Allah, ka sauƙaƙa mana rayuwa. Allah, ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. Marasa lafiya mu, Allah ka ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Allah ka ƙara mana, ka inganta mana lafiya, ka ba mu ikon cin moriyar lafiyar mu cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahiran mu. Wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyaye da kakanni da malamai da 'yan uwa musulmi a ko'ina, Allah ka ji kansu, ka gafarta musu. Allah, ka sa su huta, ka sa aljanna firdausi ce makoma. Mu kuma Allah, ka raya mu akan musulunci. Allah, ka sa in lokacin mu yayi mu cika da imani, Allah ka raya mu akan alqur'ani da sunnan ma'aikinka karkashin fahimtar magabata. Allah subhanahu wa ta'ala, ka tabbatar da mu akan tauhidi, ka kare mu daga shirka. Tabbatar da mu akan bin sunnan ma'aikinka, ka kare mu daga bid'a. Ka tabbatar da mu akan ikhlasi, duk abin da za mu yi don kai, ka kare mu daga riya. Allah subhanahu wa ta'ala, ka karɓa mana kyawun ayyuka mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Allah, ka sa mu gama da wannan duniya lafiya. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.